الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الصميم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يمتن الصبر هو يو أكو غواتن صبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دالي ودو دا أربعين دا أكو واندي دي دا شاد دايا غواتن watu tara shekara ta 2021 miladiyyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam za mu yi nazmul waraqat usulul fiqh kenan za mu tashi darasi na nawa kenan darasi na 7 mun tsaya a ƙarshen babul ijma'i ko yau za mu tashi babul akhbari kenan wa hukumiya duk da wasu nuskhan din bai sa wannan babi a baiti na 143 wal khabaru al-labzul mufidul muhtamil sidqan wa kizban minhu naw'un qad nuqil tawaturan lil ilmi qad afada wa ma 'ada hadzal وما عدا هذا تبر أحدا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عظاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لباجتهاد بل سماء أو نظر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطئ يمنعوا بِالتَّوَاطُئِ يُمْنَعُ بِالتَّوَاطُئِ ya kamata a sa hamzan nan wal kizbu minhum bit-tawati yumna'u dole sai an shafe take nan wal kizbu minhum bit-tawati yumna'u wannan baitin zai zaure dai to wannan babi yana da shi ma matukar muhimmanci ana kiran sa da al-akhbar bayani akan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin abwabu na musalahul hadis da aka dauko aka sa cikin usulul fiqh shi wannan babi saboda haka wal khabaru hadisi shi ake nufi da al-khabaru anan ba al-khabaru da ma'anar wancan khabar a ilimin balaga ba dama mun karanta cikin musalahul hadis wasu suna jingina lafazan al-khabar ga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ma'anar sa fil lugha shine annaba labari babba wa huwa fil istilahi ma ashara ilayhi al-muallif bi qawlihi wal khabaru al-labzul mufid ya ance al-khabar shine lafazi al-mufid mai bayar da fa'ida al-muhtamil wanda yake daukar sidqan wa kizban minhu naw'un qad nuqil to wannan kaga ta'rifin balaga ya dauko ya kawo mana nan idan an ce al-khabar istilahin su malaman balaga lafazin da yana daukar gaskiya yana daukar ƙarya ko sannan qad nuqil min hunawun an naqalto wato wani nau'i nashi shi wannan khabar din wani nau'i an ka dauko tawaturan wani khabar an dauko shi ta hanyar tawaturi amma ta ya kawo ta'rifin malaman hadisi shi yafi shine cewa al-khabar bi ma'ana al-hadis ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wannan shine abin da malaman hadisi suke kawowa to amma shi sai dauko ta'rifin malaman balaga yamma ka mana to amma dai abin nufi dai ana yana son yayi bayani ne akan wato hadisi ta fuskar karkasuwar sa game da la'akari da zuwan shi zuwa gare mu to shine yace shi hadisin da yazo ta hanyar tawaturi qadi afada lil ilmi shi yana fa'idantar da ilimi ba zato ba saboda jama'a suna da yawa illa an samu mutane da yawa sama ga 10 duk sun ruwaito magana iri daya to kaga wannan magana babu shakka tana da matukar muhimmanci wa ma ada haza amma da hadisin da yazo ba ta hanyar tawaturi ba i'tabir ko shi yafi i'tabir a hada to kai la'akari da shi cewa yana daga cikin ahadu shi ake kira al ahadu me ma'ana al ahadu shine wanda yazo ta hanya adadi wanda bai kai na tawaturi ba to fa awwalul nau'aini na farkon nau'ukan nan guda biyu shine at tawatur ma'anarsa ma abin nan da jam'un tarun jama'a rawahu sun karoyato shi lana gare mu an mislihi kuma sun ruwaito shi ne daga jam'i adadi irinsu in goma ne sun ruwaito shi ga mutum goma ko sama ga goma azahu sai sun ka jingina hadisin zuwa gare shi in su 20 ne sun jingina jiyo shi daga mutum 20 in su 30 ne sun jingina jiyo shi daga mutum 30 to duk hadisin da yazo da wannan siga shake kira hadisi ahad amma ya ka samu yawa ya ka samu adadi ya samu na kasu kila kasun farko mutum 10 ne da aka zo su kuma sun jiyo daga mutum 8 masalan ko 5 to an samu na kasu saboda haka ko wace dabaka dole wannan adadin ya zama cikakke yace wa haka za haka ilal ladzi anhu al khabar ko haka kuma ilal ladzi har zuwa ga wannan da al khabaru anhu ana dauko labari zuwa gare shi shine manzon Allah ma'ana wannan adadin yayi ta tahiyya har akai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan hadisi ne mutawatiri wasu malamai na cewa sama ga sahabi 70 sun karoyato shi daga manzon Allah kaga wannan zai ya saba ma hankali a ce ƙarya ne sun ka dauko dole sai ittibaki akan ruwaito shi ko to wannan kenan haka kuma wajen tabi'ai ma adadin karuwa ma yayi kusan daruruwa ma to haka adadin yayi ta karuwa yayi ta karuwa yayi ta karuwa to duk hadisin da yazo da wannan siga ana kiran sa da al-mutawatir kuma wannan adadin yayi ta tafiya har akai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma labis tihadin ba a tabbatar da tawaturi ta hanyar ijtihadi a'a shi sai ta fuskar ji tabbas najiya daga wani shi kuma yajiya daga wani shi kuma yajiya daga wani shi kuma yajiya daga wani har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace bal sama'in ko ana tabbatar da tawaturi ne ta fuskar saurare cewa wani yaji daga wani wani yaji daga wani au nazar ko kuma abin da ya shafi wato gani ya bada labarin cewa naga abu da ido na wani na kaza to tawaturi na tabbata ta hanyar wannan ko ji ko mi ko gani na ido dan duk abin da kace ka gani kaga ai magana ta kare ko shi ma wani nau'i ne na ilimi wa kullu jam'in to ko wani jam'i ma'ana adadin jama'a sharduhu sharadinsa an yasma'u su jiyo maganan kar wasu ya zanji sun kai wasu kuma ba ji sun kai ba a kowa sharadi ne ya zamo ji yayi ko kuma kowa gani yayi wal kizbu abinda ake ƙarya jingina musu ƙarya minhum daga gare su adadin nan to yumna'u ana hana shi bit tawati sai a shafi hamza amma bit tawati ne to in an ka tabbatar da hamzan nan saman ya'un baitin kallewa zai wal kizbu minhum bit tawati yumna'u a wato haduwarsu tawafukin su akan ƙarya to wannan ya koro al'ada a ce irin mutum 70 sun yi ijma'i akan ruwaito ƙarya kuma iri daya kai wannan hadin bakin yayi ƙarfi Allah yana da matukar wahala ko ba cika samu ba sanihima kashi na biyu na ƙarshe al'ahadu shine ahadu shi kuma yujibul amala yana wajabta yin aiki da nassi lal ilma amma baya tabbatar da ilimi shi sai dai ya tabbatar da zato mafi rinjaye kuma cewa dole na ayi aiki da shi ba sharadin aiki da hadisi sai ya zama tawatiri ba amma abinda amfanin rabe wakila yan an samu ta'arud wannan mutawatir ne wannan ahad ne to kaga sai a gabatar da mutawatir akan ahad amma ta fuskar wajabta yin aiki da su duk abu ɗaya ne babu bambanci lakin sai dai indahu gunshi hadisai ko a hadisai al ahad akwai mi az-zannu hasal ai hasal az-zannu zato shike tabbata game da su ma'ana ana kyautata zaton maganan nan ta tabbata zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama limursalin wa musnadin qad qussima kuma an sake kasa al-khabar zuwa kashi biyu akwai al-khabarul mursal akwai al-khabarul musnad shine qad qussima haqila an kakkasa su zuwa kashi biyu wa sawfa yati zikru kullun minhuma wa sawfa yati dassannu zikru kullin minhuma ambaton kowanne daga cikin su zai zo da bayanin sa fa haisu ma ba'dur ruwati duk sanda aka samu sashin marwayta yufqadu Allah labe sha isnadi an rasa ko fa mursalun to wannan shi ake kira mursali duk sanda aka samu wani rawi babu shi kama isnadi ya zan babu sahabi amma akwai tabi'i sai jingina magana zuwa ga annabi to wannan hadisi mursali ake kiransa kamar sa'id ibn al-musayyib misali yace ya ji annabi ya ce kaza shi ko bai ga annabi ba ko shi alqama din can al-laisi yace ya ji annabi ya ce kaza to labudda akwai wanda ya gaya masa tunda bai zamani da annabi ba to wannan shi ake kira al-hadisu al-mursal ba wanda an kasa ko ba a da hadisin da aka cire sahabi kai tsaye tabi'i ya jingina shi zuwa ga manzo Allah to shi ake kira mursali wa ma adahu wanda ba mursal ba musnadun ana kiran shi musnadi wanda an tabbatar da isnadi ne cikakke kowa an ambata wannan shi ake kira da alhadisul musnad wannan dun mun yi shi a cikin lughatu muhaddis lil ihtijaj salihul lil mursal to sai ce hadisai ahadu salihun suna kyautatuwa lil ihtijaj ay hujja da su lil mursal amma ba a hujja da mursalin hadis yasa za ka ga malamai suna raunana hadisai mursalai da dama sai a ce maka wannan hadisi mursali ne kamar hadisin da yazo cikin sunan Abi Dawud ke cewa abghadul halali ila llahi at-talaq hadisi ne mursal akan wannan malamai suka raunana shi to haka suka ce riwaya bata tabbata ba tunda an samu irsali isnadin ya tsinki kuma ya an dubi matanin ma fihi nakaratun bai yiwa a ce ga abu halatu ne kuma wai shi Allah ya fiki duk abinda Allah ya haki to la yajuzu an yakuna halala bai yiwa ya zama halatu kuma a ce abin nan wai shi Allah ya haki to taya to ya za a yi kuma Allah ya halatta shi to kaga ba hadisi bane to da haka masu karanta shi wajen wa'azi sai su bi a hankali watakila suna yi na dan su zaburar da ma'aurata a rike aure ko to ba sai ga amfani da magagadu wanda ba su tabbata ba ko ba haka ba suna yi ne don a firgitar da ma'aurata a rike kwarai saboda Allah bai san saki to annabi bai faɗi haka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka hadisi ne wanda ba a hujja da shi to suna da yawa lakin sai dai marasilus sahabi idan sahabi yayi irsali to shi ka ana karɓar hadisi daga gare shi kai tsaye a yi hujja da shi misali mutun ne sahabi amma an ruwaito shi bai taba ruwaito riwaya daga annabi ba akwai su musamman sigarar sahaba wayanda ko da annabi ya rusu suna kanana sun ga annabi sun abin nan da shi amma ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba su ma wani girma ba ko kuma a'a dai wata lalura ta sade ba su zauna sun yi riwaya daga annabi ba ta fuskar ji to sai aka same su kuma ga su suna ruwaito maganganu suna cewa annabi ya ce kaza kaga shi ma wannan irsali ne dan labudda akwai wanda ya gaya musu cikin sahabbai to amma zaman sa sahabi martabar sahabantaka din da yake tare da ita shi yasa malamai suka ce tuqbalu riwayatuhu shi kan kai tsaye ana karban riwayar sa sabanin tabi'i ko wanda ba tabi'i ba shi kan in yayi irsali ba ma karba ko ba haka ba ba za a karba ba to wannan kenan kamar Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq Abu Bakar yana da dada da ake kira Muhammad to ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ma yana karami yana yaro bai ma balaga ba ko balaga bai ba sai gashi yaro ya tocewa Annabi ya yi aikin haji a shekara aikin hajin ban kwana to kaga labudda akwai wanda ya gaya masa dan ba da shi an kai aikin haji ba to wannan ana kiran sada mursalu sahabi to shi bai da matsala zaka yi aiki da abin ka kaza sa'id ibn al-musayyib haka sa'id ibn al-musayyib shi ma tabi'i ne in yayi irsali shi ma wato aqbila ko iqbila ka karbi wato irsalin sa fili ihtijaji wajen kafa hujja ma rawahu abin da ya ruwaito mursalan ba tare da ya ambaci sahabi ba to shi abin da yasa aka togace shi daga sauran tabi'ai saboda an ruwaito duk inda yayi irsali an bincika cewa mafi yawanci an ga ya jiyo su ne daga Abu Huraira to shi yasa malamai suka ce da mun samu Sa'id ibn al-Musayyib yayi irsalin hadisi ya jingina hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu karba ko da bamu gano cewa daga Abu Huraira yaje ba saboda mafi jullin mafi yawan inda yayi irsali to an duba wasu wurare an ga ya jiyo ne daga Abu Huraira amma saboda wani dalili in yazo fadi kawai ba sai ya ambaci Abu Huraira ba sai ya ambaci Annabi me dalili saboda Abu Huraira surukin sa ne yana jin nauyin sa to shi yasa in yazo ba da labari abin ne mai nauyi ya ambaci surukin sa ina yana aure da ɗayar sa to kaji dalili bai wata kiyayya ta tsakanin su ba dan dan shi ana iya laƙewa ga wannan nan kai duk ƙarya ce wannan an duk ƙarya ce Abu Huraira ƙarshen rayuwa ta yi kuɗi ma yayi yayi kuɗi sosai yayi aure ba ma ɗaya ba mata da dama ya aura sannan yana da ƴaƴa yayi kuɗi ƙware da gaske dan har gwamna yayi ka ko gwamna ba a ciya bai da kuɗi wa alhaqu almu'anana malamai sun riskar da hadisi mu'anani bil musnadi cewa da shi da al-musnad din can da ya gabata da abu ɗaya ne fi hukumihi a cikin hukuncin sa lahu tabayyana da ya bayyana gare shi ma'ana hadisi mu'anan shine wanda za a ji da lafazin an an fulanin ko anna fulanin ko ya amfani da an bil aini ko ya amfani da anna hamza to isnadin da yazo da wannan siga shi ake kira mu'anani to babu matsala da shi da isnadin da aka ruwaito sami'tu ko haddasani ko ra'ay duk hukuncin su daya ta fuskar hukunci. Wa qala man alaihi shaykhuhu qara, to shi kuma duk wanda malamin sa ya karanta masa karatu ya saurara, to shi dalibin ya tashi riwaya zai ce haddasani shaykhi ko fulanun kaza kaza kaza, tunda ya ji da kunne ne malam yayi mi, to ana sai amfani da haddasani ko sami'tu. Sami'tu ita ce siga mafi karfi wajen riwaya. Rawi ya ce sami'tu fulanan kaza 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 kala kaza ko haddasani, to wannan su ne sigogi mafi karfi. Su sharadin su tabbas sai in shehi ya karanta dalibi ya saurara, to sannan ya halatta ya ce sami'tu ko ya ce haddasani, sai a kiyaye wannan. Kama ta kulu akhbara, kama yadda malamai sun halatta zai iya kama ta kulu ko kama yadda zai iya cewa ko zaka iya cewa akhbara shehi ko malam wani naje ya bada labari akan kaza, akhbara kaza bi ma'ana akhbarani duk dai da haddasani duk guda ne. Walam yaqul fi aksihi haddasani, amma inda bai ji inda shi ya karanta malami ya saurara, dama karatu hanya biyu ce, ko dai malami ya karanta ma dalibi, dalibi na saurari, to wannan ita adda siga sami'tu ko haddasani ko akhbarani. Ko kuma shi dalibin ya karanta malam na saurare ne mai gyare gyare, sai to nan ka zage na hau gyara ka canza wasali abu kaza da ka hodi ba haka, yana karantawa malamin, to anan bai halatta ya ce sami'tu ko haddasani ko akhbarani ba, da akwai bambanci da na farko. Lakin sai dai ya kulu zai ce rawiyan akhbarani, ko lakin ya kulu rawiyan ko akhbarani, ko mu ganshi ba ya samu kushi. To shine sai dai zai ce, in yace sami'tu to zai ce riwayatan, ko qira'atan, qira'atan zai ce qira'atan, sami'tu shaykhi qira'atan, bi ma'ana qara'atu wa huwa yasma'u, qara'atu alayhi wa huwa yasma'u, an gane. To shi in har yace sami'tu ko yace haddasani to dole sai ya gwama ya da lafazin qira'atan, to da malamai sun ji qira'atan za su fahimci ashe ba malamin ya karanta ba, shi ya karanta ma malam, malam yana saurari, malam ne mai gyare gyare. To malamai sun yi ta sabani wace siga tafi, wasu ce ta farkon tafi, wasu ce wa ga tafi, wasu ce abin da yafi shine malami ya karanta ma dalibi, shi yafi huwa ajwadu, saboda malam zai karanta daidai, ba zai bata nahawu ba, ba zai bata sarfu, ba zai bata balaga ba, zai bata riwaya ba. Amma kai ka karanta shehi naji, zai iya yiwa ka karanta wani abu shehi bai ji da kyau ba, ko kuma sadda ka karanta wani abu ya fisgi tunane ne, alhali kuma kuskure ka karanta, kaga akwai mi, akwai rauni. To wannan dai sabani ne na malamai. Wa haisu lam yaqra, to inda kuma bai yi karatu ga malam ba, malam yaji, amma dai wasu kamin mu shiga wasu sun ce kuma a hada biyun shi yafi, malam ya karanta ma sannan ka sake dawowa ka karanta ma malam yaji, to wannan afdal, wannan afdal, dalibi zai fi gogewa kuma ilimi ne zai fi zama tasabbuti, ya fi a rike guda kawai a hada su biyun, bayan malami ya karanta ma ka je wanda yake karantawa kai kuma sai ka je ka rike, sannan ka sake dawowa kuma ka sake karantawa malam yaji, ya tabbatar inda an ga samu kurakure ya gyara, to wannan shi a cikakken karatu kenan. Duk dalibin da ya samu wannan wajen malami mutuke ni, to bai da matsala, da wahala a ganshi yana karatu ba daidai ba. Wa haisu lam yaqra, a inda kuma bai karanta ma malami ba, kuma malamin bai karanta masa ba, amma wa kare ajazo sai dai malamin ya bashi ijaza abinda ijaza misali ka dauki littafi kaza sai ka ce wani eh littafin ga na karanta shi wajen malam wani shi kuma daga malam wani saboda haka na baka ijaza ka je ka karantar da shi ijaza daga gare ni duk abinda a ciki ka je ka karantar da shi to wannan hazihi in riwaya ta sai ka ce kuma na halatta ma ka yi riwayar sa daga gare ni to shi dalibin in yazo sai ya ce to ina da ijaza daga malam wani na wannan littafi eh ziya halatta yace qara'atu hazal kitaba an gani min shaykhi ijazatan to da yace ijaza an san abin da yake nufi da qara'a wannan qara'a da ya kawo wannan kawai kinaya ce majazi ne ba haƙiƙi ba to wannan kusan malamai na hadisi sun tabbatar da ijaza kusan ma nau'i takwas ce shine malami ya baiwa ijaza ga dalibin sa wasu har rubutawa suna yi rubuce da sunan sa da sunan abin da ya ba dalibin irin riwaya ce in ijaza ce mutlaka in ijaza ce muayyana to duka dai zai rubuta a ciki zai fadi nau'in ijaza din to shi kuma duk sanda zai ambata cewa ya karanta wannan littafi to dole ne ya ambaci lafazin ijazatan in bai ambaci lafazin ijazatan ba to yayi yaudara kuma yayi ƙarya to da haka in malamai sun ka gano za su soke shi duk ruwayoyin da ya ruwaito za a soke saboda makareci ne ya yaudara malamin sa ya ce ya ji daga malam kuma alhali ba jiye ba she ijaza an ka bashi eh shi ba sai malam ya karatar da kai littafi ba gogewarka da kwarewarka ita za ta sa shi malami ya ga cewa eh ka cancanta ko ba a karantar da kai littafin gaba kana iya karantar da shi ita sharadinta sai wanda za a ba ita sai wanda an ka tabbatar da cewa ya goge mahirin ne ba ka dubi wani jahili ka ce ka ba shi ijaza ba to me an bani ijaza kuma an ce shi bude littafin shi karanta bai iyawa eh aga ijaza ma fi fa'ida kenan ko to ana ba da ijaza ne ga wanda an ga san ya gogu ba a jin tsoron ko ina ya tashi yayi magana nan to wannan yana da kaidi in kaset ka ji sai ka ce na karanta littafi kaza wajen malam amma kuma qira'a ta abin nan a sama'an kawai an gane sama'an min lafzi shaykh ko min sauti fulani to da ka faɗi haka an san saurare kai bai da bambanci a da wanda ya je saurara bambancin shine inda malamai suke bambancewa shine kai akwai wasida an gane eh to shi yasa suke kayyadewa sai su ce sami'tu hazal kitaba an shaykhi bil wasida to da sun ji an ce bil wasida sun san akwai wani abu da ya shiga tsakiya amma sami'tu hazal kitaba min shaykhi ko an shaykhi an tariqil mubashir mana gaba da gaba kenan ga malami ga ka to dole ka sa wannan kaidi in ka zauna gaban malami to sai ka bayyana haka in ma baka bayyana ba in kace kai sami'tu ko haddasa ni wannan ya wadatar yawa to kaga wannan an tariqil mubashir ne an gane yawa amma abinda wani malami ko za a yi karatu a halba ba sadda ake karatu kai baka zauni eh to bambancin ka da wancan shine wancan an tariqil wasida wannan kuma an tariqil mubashir dukkanin ku dalibai ne a wurin shi malamin amma amfanin bambancewa saboda a bayar da amana ta ilimi yadda an ka dauko riwaya ko an ka ji karatun a fada ina fatar an gane domin wanda a gaban malami yana da bambanci da wanda bai gaban ma ta fuskoki da yawa na farko albarka karatun ma daban ba guda bane an fahimci wannan ko sannan kuma asali shi ana yin karatu ne don shi duk wani wanda zai saurara daga baya wanda bai wurin shi ya ci albarkacin wa'annan ne amma don shi shi yasa malami yana jefa karatun ne daidai kwakwalensu daidai fahimtarsu wani lokaci ma ana musayar tambaya su tambayi malam malam ya ba su amsa malami ya auna hankalinsu shi wanda a can kwance cikin balon mata ce kaga bai da wannan falala ko yana da kaga bai da wannan na'am
kiga wannan ya shafi
ko wane iri duk guda ne duk littafi ko wane iri ne fiqhu ne lugha ne wane ne duk abu ɗaya ne ita ijaza ko ina tana shiga ba sai hadisi ba to wannan shine in kuma wani bangare ka karanta da malami ba wani bangare ba duk dai zaka fada zaka ce qara'atu hazal kitaba ko sami'tu hazal kitaba min shaykhin ko ba'dhu hazal kitabi min shaykh in ya zankila wani bangare ne aka yi karatun da kai ba duka ba to duk in ka zo zaka yi bayani dan in ka koyi to su malamai in suka gano cewa ga yadda kai karatun to daga ranan kuma ka samu matsala sai a ce mai yaudari haki kuma kana wa malamai ƙarya to wannan shine wannan yafi tsanani a da sadda malanta tana da kima mutum zai iya barin gidansa ya bar komai nashi yaje isko malami ya zauna ya karatu amma yanzu ma malanta ba ta da wani kima ba ta da wani ba a kimanta malamai yanzu yadda ya kamata to shi kawon shi sa haka ilimin kuma ba albarka yake yi ana ta karatu kamar ba ai ana ta yi amma kamar ba ai saboda yadda ya kamata a ba abin muhimmanci ba a bashi ba kuma ilimi in ana yi ne kuma ana hadawa da ladabi da tarbiyya to sannan ne sai albarkarsa sai ta karu dan kadan din da ka samu sai Allah ya sa mai albarka sai himmai yawan wanda shi ba tarbiyya ba ladabi tare da shi to abin da dai wasu su gane ba ke kawai dai mun hida mawa dai da atara ai sauri atara to wannan ai ba shine mafita ba daga ran da aka rage zama gaban malamai aka zauna aka karatu tun wannan lokaci mutuncin ilimi ya zube ga al'umma sai yana da matsala kawai ya bude gogul ya yi tambaya a watsu mai ya je ya hawo minbari ya tabarna wai gogul an malamin sa ciki yake wa'azi ciki yake tafsiri ciki yake fatawa ciki yake komai kaga su malamai yanzu mi wanda asali malamai ake zuwa a zauna a doye libi to yanzu gogul an ga dawo ko shamila ko fdm na littafi shikenan da ya sauke littafi ya dan karanta ya dibi abin da yake so shikenan sabani da kasuwa zaka je ka zo littafi ka zauna gaban malami a bude tun daga muqaddima har zuwa khatima to ga malamai ba su da mutunci mutuncin kadan ne kwarai da gaske to saboda haka yana da kyau mu kula mu ba da muhimmanci abinda ake karantar da mu dage mu ga cewa mun fahimce shi kuma mu ma mu je mu koya musu duk abinda ka san an koya ma wanda ya koya ma ka san ya san abinda yake yi kuma kai ma ka gane to kai kokari ka isar da shi zuwa ga wani karkace a ni bazan karantar ba domin karantar wat za ta kara ma ilimin tabbatuwa illa iyaka duk abinda baka sani ba karkace zan kutsa ko ba haka ba an tambaye ka abinda baka sani baka ce to a tsaya in bincika yawa wasu da dama suna yin wannan kuma abin yana birge ni duk sanda ni ga mutum ya ce abu ya zo ya ce a bari ya bincika to abin yana birge ni wannan ya nuna akwai alamun ikhlasi cikin aikinsa amma wani sai ya yi barna kuma sai ya dawo yana neman wai a bashi mahita kaga ai ba daidai bane eh to Allah ya sauwaka to shine yace wa qari ajazahu yaqulu qari akhbarani ijazatan ka gani in ijaza malami ya baka sai ka ce wa qari akhbarani ijazatan ko haddasani ijazatan ehe sai babul qiyas al-qiyas ko al-qiyasu masdarun akan ce qayasa yuqayisu qiyasan wa muqayasatan so da ka qiyasan masdari ne na qayasa an gane min babi fa'ala yaf'ilu kenan saboda haka ma'anarsa shine an kwatanta wani abu da wani abu ko an riskar da wani abu da wani abu an dubi kaza yayi kusa ga kaza ta fuskar alama da sifa da komai sai aka hada su aka ba su hukunci daya to ammal qiyasu amma shi qiyasi fa huwa raddul far'i lil asli fi hukumin sahihin shar'iyyi wannan shine tarifin qiyas shine fa huwa raddul far'i mayar da reshe lil asli zuwa ga tushi muna da al aslu muna da al far'u al aslu shine hukuncin da yake da nassi ayatu al qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacce sun zo sun faɗi hukuncin sa shi ake kira al aslu al far'u shi kuma shine wani sabon hukunci da ya zo wanda bai da nassin da ya tabbatar da shi watakila ibn nan babu shi zamanin annabi kuma yana buƙatar a yi mai hukunci to sai a koma cikin usuli din can sai a kalli wane asalu ne yafi kama da shi suke da illa wadda za ta hada su sai a hada su wajen hukunci in asali haram ne shi ma far'u din na a ce haram ne in asali halatu ne shi ma wannan a ce halatu ne in wajibi ne haka haka amma wannan fi hukumin sahihin shar'iyyin ana yin shi ne ga hukunci wanda yake sahihi ba a kiyasi ga nassin da bai tabbata ba abu na farko shi asalu din sai nassi ne ya tabbata sannan ake magana kiyasi eh shar'iyyin kuma hukuncin ne zan da shari'a ba na al'ada ba ba romu da al'ada mu li'illatin jami'atin fil hukumi sai a riskar da shi zuwa ga asalu saboda wata illa da ta hada su a cikin hukunci me illa shine dalilin shar'an ta kaza illa da tassa an kai hukunci kan kaza cewa halatu ne ko haramun ne ko wajibi ne ko makaruhi ne to in cikin alfar'u akwai irin wannan illa shikenan sai mu yi kiyasi lahiyalo sai mu dauki hukuncin asalin ga sai mu ba alfar'u shikenan ayi kiyasi sai ce wal yu'tabar salasatan fil rasmi to ana lura da cewa shi qiyasin nan kashi uku ne fil rasmi wajen ta'rifi ko wajen zane ar-rasmu wannan ya cikin islahat na malamin mantiq suka ce ar-rasmu suna nufin at-ta'rifu ko al-haddu ma'ana in za a yi ta'rifin sa a yi bayani ko a zana shi dan duk sanda zaka yi ta'rifin abu to yana buƙatar ka sawwara shi a kwakwalwa ka zana shi to shi yasa ake kiran ta'rifi da ar-rasm to kiyasi kashi uku ne na farko li'illatin adifu akwai kiyasu illatin wannan shine aqwal kiyas aqwal kiyas wasu malaman usulul fiqh suna kira ne da qiyasul jali al-qiyasul jali al-qiyasul jali wasu malaman suna kira sada fahwal khitabi dukkan abu dai ake nufi zai ayi bayani kansa au dalala akwai qiyasul dalala wanda shi kuma bai kai karfin na farko ba bai kai karfin na farko ba shi ma za a yi bayani kansa au shabahin akwai qiyasu shabahi qiyasu shabahi summa atabir ahwalahu sannan mali yace kai la'akari da ahwal na shi wannan qiyasin da za a wato fada awwaluha na farko shine qiyasu illatin can da yace li illatin jami'a ala illatin kai adifu awwaluha ma kana fihi al illatu mujiban lil hukmi mustaqilla qiyasu illa shine ma kana abin da ya kasance fihi a cikin al illatu aka samu illa mujibatan tana mai wajabta lil hukumi ga hukunci mustaqilla karan kanta ma'ana ita karan kanta saboda ita tassa aka ce hukunci kaza aka wajabta shi ko aka kore shi ko aka bi ma'ana mujiban din yana nufin aka tabbatar da shi ba dan wannan illa ba to watakila abin ma zai iya zama halat ko haram masalan ina misali fa darbuhu lil walidaini mumtana mutun ya bugi iyayensa ai an hana ko to amma ina nassi a qur'ani ba inda Allah yace haramun ne ka bugi iyayenka ba wannan nassi a sunna ba babu eh amma sai muka samu Allah yace fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma ko to cewa fala taqul lahumu uffin da wala tanharhuma wannan su suka zo a nassi karkace musu uffin shine uffin ismul fi'il lana atadajjar shine kaje abu sai kaje abin nan bai ma dadi ba sai ka nuna damuwa watakila kan wata magana da sun ka gaya masu iyayen bi ma'ana kada ka nuna musu ban ji dadin abin da kuke nuna min ba to shine uffin wanda wasu suke bazarawa suna kokarin fitowa da ma'anar sa karkace musu tir to amma ba haka ake nufi ba ba ma'ana uffin tir ba a gare ko ba'ana kada ka nuna musu ka kosa ka damu ka takura kan abinda suke gaya maka watakila su nema nasiha kan abu kaza da kake bai da kyau ko kuma a dai kai abinda bai dace ba ane ma fada ko irin abin ga na iyaye watakila ba kai adda gaskiya ko ji yana baruwa ko to shine ka san bai da dadi gashi kai adda gaskiya kana gani kuma ana kokarin a dora mami bai da gaskiya to duk da haka Allah ya ce kai hakuri kakka nuna musu ka damu ka takura game da abin da suke gaya maka to wannan shi yazo amma cewa karka bigi iyayenka babu wannan aya sannan Allah ya ce wala tanharhuma karka yi musu tsawa ko ba haka ba kaga zagin iyaye menene haram amma ba inda an ka ce a Qur'ani karka zagi iyayenka to sai malamai suka ce ya zama wajibi mu yi qiyas sai mu kwatanta bugu da shi wala da wannan aya cewa wala ta fala ta kullahu ma uffin din nan to sai ya zanke nan bai halatta mutun ya bigi iyayensa ba ko ya zage su ballantana ma ya kashe su ballantana ma ya kashe su to wace illa tassa an ka hana ce musu uffin ko yi musu tsawa shine al-izayatu cutarwa to da cutar uffin da tsawa da cutar bugu da zagi wanne ne yafi yawa to wannan shi ake kira da qiyasu illatin domin inda babu cutarwa watakila ma ce musu turdin ma halatu ne eh ba haka ba yawa ko kuma inda babu cutarwa gabe da ya musu tsawa watakila ya musu tsawa din ma ya zan halatu amma yau ko yaro zaka wa tsawa zaka ga ya damu balewa iyayenka to sai mu ce kenan zagin iyaye ko ashaddu izayatan mimmi daga yi musu tsawa ko ce musu tir haka nan bugun iyaye ashaddu izayatan ko daga mi daga ce musu tir to ka gani kaga sai zan hukuncin ma yafi karfi a cikin alfaru alfaru anan shine bugu ko da kuma zagi da makamantan su al'aslu shine uffin dami da kuma wala tanhar huma wannan shine mi shine al-aslu to shi yasa suka kira shi da al-qiyasu al-jali wannan shine mafi karfin abin nan qiyas wanda zaka ga ma illa tafi bayyanuwa akan shi al-far'u din sama ga al-aslu to shi yasa aka kira shi da qiyasu illa ko kuma qiyasi bayyananne to wannan shine saboda kai an tambaye ka wannan aya fala taqul lahumu uffin kar wani ya ce to ai uffin an ka hana zan iya zagin su zan iya bugun su a sai malabe su ce to ai akwai al-qiyas su kuma wajen wayanda suka ce ba su yadda da qiyasi ba akwai zahiriya su kwata kwata sun kore qiyas saboda sun ce hukumin ne aqaliyun kaga da hankali ne mun ka fitar da wannan hukunci suka ce to shari'a kuma ta dora mutane aiki ne da nasi sai suka kira wannan sai suka kira shi da mafhumul mukhalafa muwafaqa mafhumul muwafaqa an gani shi suka kira suka ce ba qiyasi bane sai dai a kira shi da mafhumul muwafaqa muna da mafhumul muwafaqati muna da mafhumul mukhalafati mafhumul muwafaqa shine a samu wani hukunci da ya daidai da abin da an kai magana akan sa kaga da uffin da yin tsawa da zagi da bugu za ka ga duk menene suna da alaka da juna ko ba haka ba za ka ga duka ba abu ɗaya ne ehe to shi yasa aka kira shi da mafhumu al-muwafaqa saboda sun yi muwafaqa da abin da an ka hana Allah ya ambaci karami ne saboda in an hana ma ka ce musu uffin to min babu aulaka mi ka zage su ko ka bige su to su yan zahiriya abinda sun kai kenan saboda haka su wannan abinda suke kiransa mafhumul muwafaqati mafhumu muwafaqati shi kuma mafhumul mukhalafa shine a faɗi hukunci ko a faɗi wani abu wata mas'ala amma sai ga wata cangehi wadda ba ambata ba tana saba ma wannan me ke saba ma uffin magana mai dadi kenan tunda an ce karkace musu uffin me za shi rude za kai a ga ya musu kaulan ba kaulan ba an bada can karshe ba to kaulan kalima din nan da aka ambata shine mafhumul mukhalafa na wannan nasi والثاني نبي قياس الدلالة شيكما ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل شيكما قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل إلا الدا أنك كاو دا تسا أنك تبت الدا حكومتي شيني ما لم يوجب حكما إتكو با إتتوجب تونا حكومتي با أكسن قياس إلا lakinnahu dalilun sai dai wani dalili na an ka samu gehe daban ya tabbatar da hukunci amma ita illa tana nan abin da ya tabbatar da hukunci wani dalili ne sabo ba illa ba sabanin qiyasu illa ita qiyasu illa abin da yasa aka wajabta hukunci aka tabbatar da hukunci wannan illat to shine yace fayustadallu sai ayi kafa hujja a nemi kafa hujja bin naziri al-mu'tabar ko da shi wanda ya kama da sabon hukunci da ya sauka shine al-far'u shar'an ta fuskar shari'a ala nazirihi akan wanda ya zo daga baya irinsa shine al-far'u fayu'tabar sai a yi la'akari da cewa hukuncin su daya amma ba illa ce ta tabbatar da hukuncin ba wani nassi ne tabbatar da hukunci ina misali ka kaule na kamar zancen mu shafi'awa malus sabi talzamu zakatu kabaligin ailin numuwi akwai sabani wurin malamai shin dukiyar yaro in ta cika nisabi ana fitar da zakka ko ba a fitarwa to wannan akwai khilafun bainal ulama amma mazhaban mu ta malikiyya da mazhabu su shafi'iyya din sun tafi akan cewa dukiyar yaro tana da zakka saboda in mun duba yaro ba mukallafi bane can a baya kar ku manta mun ce yaro babu wajibi akan sa babu haramun sai dai musahabi da makaruhi su suna tabbata akan yaro ko bai balaga ba to sai ga kuma an zo an ce in yaro ya mallaki dukiya ta kai ne sabi kuma dole ne ya fitar da zakka ta kama an saba ma al'aslu ko to kiyasi na an kai da su malikawa da su shafi'awa kiyasi sun kai da mi kabaligin sai suka dauko zakka ko zakkar dukiyar baligi shi wanda ya balaga musulmi ijma'an wajibi ne in dukiyarsa ta kai nisabi ya fitar da zakka wala babu sabani akan sa kuma nassi ya tabbata akan haka akwai ayoyi da alqur'ani sun tabbatar akwai da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar sannan kuma malamai sun hadu sun yi ijma'i akan haka to sai dai a menene illa na shi hukuncin zakka shine malai yace lin numuwi suka ce saboda dukiyar yaro tana karuwa dukiyar babba ma tana karuwa in shanu ne aka ci gaba da kiyon su in biyar ne aka ja lokaci zaka ga sun kai shidda saboda suna haihuwa in dukiya ce ana kasuwanci da ita kila miliyan 1 ne ana samun riba su zama miliyan 1,500 har su fi haka to wannan ƙarin shi ake kira annumu to amma ba annumu yasa an ka wajabta zakka ba shine bambancin wannan kiyasi da kiyasu illatin an gane to amma kuma da dukiyar yaro da dukiyar babba sun hadu akan annumu to shi zasu suka ce kenan dukiyar yaro ma wajibi ne ya fitar da zakka nan kawai illa an hakalla ba hukunci ko abin nan ba hukunci kan khuzmin amwalihim sadaqatan wannan shine hukunci in mun kula Allah bai ce khuz minhum zakata amwalihim ba haka Allah ya ce ba Allah ce khuz min amwalihim duke an ga kalla an fahimci wannan ko dukiyar an ga kalla kenan yaro ya shiga babba ma ya shiga to wannan shine hukunci ba illa ba annumu yasa anka wajabta zakka ba domin in an ce annumu ne to ai akwai abubuwa da dama suna karba annumu ko ba su da zakka kama al-khadarat irin su tumatur irin su gwaba irin su mangoro to dangala zakka ta bi kuma suna numu amma ba su da zakka ba su da zakka kaji misali in kana da kaza 1000 akwai zakka amma suna mi to ashe kaga ba annumu yasa anka wajabta zakka ba a ita zakka nassi gare ta mustaqillun shi yasa ce yace dalil lakinnahu dalilun wani dalili ne aka samu kharijun daban mustaqillun bi nafsi ya wajabta zakka shine khuz min amwalihim da cewa aka yi khuz minhum amwal zakatihim to wannan zai iya yiwa a fitar da yaro saboda yaro ba mukallafi bane nan kuma an ce karba daga gare su amma nan cewa an kai karba daga dukiyar su akwai bambanci karba daga dukiyar su karba daga gare su inda an ce daga gare su sai a ce to wannan khitabun khasun ne lil mukallafina sai wanda abbaligi shi ake magana da shi amma yaro haka magana da yaro to amanan duke ake magana da ita Allah ya ba mu ikon fahimta wasalisu na uku ko alfar'u allazi taraddada shine qiyasu shabahi mun ji qiyasu illatin mun ji qiyasu dalalatin sai sai kiyasu shabahi to nan kuma alfar'u reshe aka samu shi wancan reshen da ake ta magana akan sa allazi taraddada shi kuma yana kai komo ma baina asalaini tsakanin wasu asallai guda biyu akwai asali nan gefen akwai asali nan gefen to sai ga reshe sabon hukunci ya zo tsakiyar su wannan asalin yana da nassi da ya tabbatar da shi, wannan asalin ma gefe ɗaya yana da nassi da ya tabbatar da shi, shi wannan reshe da yazo tsakiya ya raba tsakanin su shi kuma bai da nassi, shin ga wanga za a hada shi da shi ko wanga? To shi ake kira da kiyasu shabahi, sai a kalli wanda yafi kama da shi sai a hada su. Shi ne yace itibaran wujida ko yawwa wujida da aka samu itibaran abin lurasuwa falyaltahiq, to shi wancan reshin zai risku bi ayi zaini aksara da wanne da wanne daga cikin biyun nan aksara yafi yawan kama da shi min gairihi daga wannan safi wasafi wajen siffantuwa da shi Allah zai yura wanda ake gani. Ina misali fayul haqur raqiqu fil itilafi bil mali la bil hurri, to anan muna da bawa ko muna da dukiya ko sannan muna da mutun da wanda ba bawa ba. A ita dukiya nassi ya zo kan cewa in ka halaka dukiyar mutun zaka biya shi, nassi ya zo kan cewa in ka halaka ma mutun dan uwa da zaka biya shi, to bawa ha. Ita dukiya abinda za a yi kima, kima zaka biya, da shi kuma in kashe shi kai diya zaka bayar, to sai mutun ya kashe bawa wanda ba da ba, shin kima zai bayar ko ko diya zai bayar? In mun ce kima zai bayar to mun hada shi da dukiya, in mun ce kuma diya zai bayar to mun hada shi da mutun kenan. To shine anan sai malamai sai su kalli wanne ne shi far'u din ne yafi kama ta fuskar sifofin sa, sai mu duba kan cewa in mun ka dubi bawa ko yayi kama da dukiya ta fuskar ana sayan sa ko ba haka ba, ana ba sai kyauta, ana sadaka da shi ila akhiri. In mun duba wani bangare kuma sai mu ga yayi kama da alhurr ko ba haka ba, saboda mutun ne yana sallah yana azumi ko da sauran ibadu duk yana yi, sannan ta fuska halitta sai za mu ga cewa dan adam ne. To sai malamai suka ce idan mutun ya kashe bawa to sai a kalla a gani ina yafi hukunci, ina yafi kama, shin yafi kama da siffantuwa da dukiya ko ku yafi kama da dani? Ma ra'ayiku? To in can kun ga sashi in ka kashe bawa kima za a yi mai, sai a yi mai kimar da kasuwa na an haka shi nawa za a sai shi ko nawa ake sayan irinsa, sai a hada ma kuɗi ka biya. Da a ce in ka halaka wa mutum miliyan ɗaya nawa za ka bayar? Miliyan? Ko ka halaka wani abu wanda yake dukiya ne ko da ba kuɗi ba, to sai a ce a je abinci ku kimarsa, kamar ka kone ma mutum gida, kaga kima za a ba diya aka magana ba. Kila in yana miliyan guda to miliyan za ka bayar, in ya zan kiman nan ta diya kaga ka fada ruwa. Tunda bayi suna da tsada ko zamanin jahiliya suna da kuɗi. To wannan shi ake kira kiyasu shabai. In kuma mun hada shi da ɗa, sai zan in ka kashe bawa diya za ka biya, diya za ka biya ta mutum. To shi ne malamai suka yi saɓani a nan, wasu ce an kashe bawa a yi ƙima, itibari sun riskar da shi da dukiya, wasu ce an kashe bawa a biya diya, itibari da an kamanta shi da alhurr. Saboda za mu ga ta ɓangaren cewa shi insanin ne ba su da bambanci. To wannan shi ne. To duk sanda ka samu reshe yana taraddudi tsakanin asali guda biyu, to haka za ka yi. Naam.
To ba dukiya kun ka zaba ba. Ai kun riga kun yi hukunci go.
Dukiya kuka zaba go. Ko wanne an samu malaman da sun ga dauka. Eh. Wasu sun ce za a riskar da shi da dukiya ne, kamar yadda kuka faɗa. Saboda sun ce ya yi subantuwa da dukiya, haka wasu suka faɗa. Wasu kuma suka ce a'a kamar Hanafiyawa. Dama su sun cika saba ma Malikawa. Kalla ma haga sun yi ittifaki da Malikawa. Su sun ce a'a diya za a biya, ya yi kama da baɗa. To amma mu Malikawa suka ce kima za a biya. Wasu daga cikinsu. Daga cikinsu kuma akwai wanda suka ce diya za a ba su. Har da Malikawan ba a samu ijma'i ba. To inda yana raye, ai ka haka suwa za a kai shi a sai suwa. Ko ba haka ba? Yanzu da misali, duk yadda baka son danka baka kyauta da shi. Ko ka taba ji wanda ya kyauta da dani? Babu. Duk yadda baka son ɗansa ba ɗanka baka cewa ko in talauci ya ma yawa ka kai shi kasuwa ka sai suwa ka sai gumi. Da kai wannan sai a ce to a sa mai ya giya ya haukace. Haka ta wannan bangaren ka duba sai ka ga kuma dai ba ware kai dai kuɗi ne. Sannan za mu ga cewa bawa yana cikin kadarori na haja. Idan kan mutu ka bar dukiya daban-daban cikin su akwai bayi, to wa'annan bayi matsayin dukiya suke, matsayin kuɗi suke. Duk suna cikin gado da za a haɗe a raba. Saboda haka ba su da bambanci da miliyoyi. Na'am. Bawan. Ko da musulmi ne. Bai shiga ba. Wannan mumina ana nufin wanda adda ba bawa ba. Wanda adda ba bawa aka bagara ba. To Allah ya kyauta. Sai mu tsaya nan mu fara balaga. Har mu dawo sai mu shiga game da sharuɗan ƙiyasi, abin nan sharuɗa zai ci gaba da ambata na ƙiyasi da sauransu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.